تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادواء وأن مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري ذكينا رجي الزاكي وأن قرينا كانوا وأن يمتشي نلا ربادرا الخميس يو شا تقوس قوتا المحرم هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة اليهود دا أربعين دا وأن كومي ديدة دي شا تقوس قوتا ترى شكرا الميلادية تدبو بيدة شا ترى وأن مجلسي da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 126 a cikin wannan littafi wanda yake magana wanda muke cikin fasli na 26 wanda yake magana akan zikirin roƙon ruwa. Al-faslu as-sadis wal-20 fi dhikri al-istisqa. Satin da ya gabata mun yi takaitaccen bayani dangane da abinda ake buƙata wajen roƙon ruwa yayin da aka samu karancin sa ko aka samu rashin sa. Da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna da hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi wajen roƙon ruwa. Domin karanta hadisai waɗanda ba mu sharhin su ba, waɗanda yanzu ne za mu yi sharhin su kafin zuwa kafin mu je babi na gaba. Mun karanta hadisin Jabir wanda mun yi sharhin sa. Za mu tashi hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. وعن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل. لقى عائشة الله قال متير ده tace mutane sun kai kokensu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama na rashin ruwa. Quhut al-matar ay habs al-matar ko fuqdanahu, rashin ruwa. Fa amara bi minbarin, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni a kawo minbari. Fa wudi'a lahu fil musalla, aka aje masa shi a musalla, wato filin yin sallah. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, yayi wa mutane al-kawarin wani yini da za su fito a cikinsa. Fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina bada hajibu shams, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita lokacin da hasken rana ya bayyana ko kuma wani gefen rana ya bayyana. Fa qa'ada ala al-minbar, ya zauna akan wannan minbarin. Fa kabbara, yayi kabbara. Wa hamida Allah azza wa jalla, yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kirari. Thumma qala, sannan yace Aisha radiyallahu ta'ala anha tana bada labarin cewa mutane sun kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama koken rashin ruwa, wato karancin ruwa ko kuma rashin wato tsaikon sa, wanda sahabbai sun kasance sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama koken wani abu da yake damun su domin ya musu addu'a. Wana daga cikin at-tawassulu bi da'ihi sallallahu alaihi wa sallam, ko dai musu addu'a ko kuma ya nuna musu me ya kamata su yi. Don haka sun je wajensa suna kaya masa ga halin da suke ciki, suna neman ya roƙa musu Allah subhanahu wata'ala domin su samu ruwa, ruwan sama. Fa amara bi minbarin fa wudi'a lahu fil musalla, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji kokensu sai umarni a kawo minbari a aje shi a al-musalla wato filin sallah kamar filin sallar idi wannan gaba ta fa'a mara bi minbarin fawdiya fil musalla wasu daga cikin malamai suna shakkarta kamar ibn al-qayyim lokacin da ya kawo ta yace in sahha al-khabar domin da yawa daga cikin hadisan da suka zo dangane da salatul istisqa ba su yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ba in banda wanda aka roke shi yayi addu'a yana kan minbari ranar juma'a amma ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-musalla yana aje minbari ba dan hatta sallar idi babu wata ruwaya ingantacciya ko ba wacce ba ingantacciya ba wacce ta yi maganar aje minbari a filin idi saboda haka wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan gaba ta an aje masa minbari kamar wato akwai shakka game da tabbatarta shi yasa ibn al-qayyim yace in sahha al-khabar saboda dai yawanci waɗanda hadisan da suka zo babu maganar minbari in banda wanda aka samu annabi yana hudubar juma'a akan minbari aka roke shi ko aka gaya masa matsalar da mutane suke ciki ta rashin ruwa yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallama wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fi yayi wa mutane alkawarin su fito a wata rana wato ya sanya wa mutane wata rana da za su fito gaba ɗaya a fita a je filin sallah filin idi domin ayi wannan addu'a ko kuma ayi sallah wato sallar neman Allah subhanahu wataala ya kawo ruwa anan yana nuna cewa shugaba al-imam yana iya ba wa mutane rana ya sanar da su cewa to a ranar kaza yau muna Laraba ya ce da su ranar juma'a ko ranar asabar ko ladi ko litinin ya faɗi wata rana malamai suka ce hikimar sanya wani mau'idi wato wani wa'adi na lokaci saboda mutane su shirya ta hanyar yin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da komawa ga Allah da istighfari wa raddil madalim da mayar da abubuwan da aka yi na zalunci ga masu shi wannan duk yana daga cikin komawa ga Allah subhanahu wataala domin a yayin da aka shiga cikin wata musiba to babu shakka zunubai ne suka jawo wannan musiba kuma babu abin da zai dauke wa mutane wannan musibar sama da istighfari da komawa zuwa ga Allah da tuba zuwa gare shi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ce abinda duk ya same ku na musiba duk wata musibar da ta same ku fa bima kasabat aydikum daga abinda hannayenku ne suka aikata wato ku ne kuka yi abinda musibar ta saukar muku wa yafu an kaseer duk da cewa Allah yana yafi abubuwa da yawa baya kama mutane da shi to yayin da wata musiba ta sauka to ana buƙatar mutane su koma ga Allah kamar yanda sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi tauba ba a taba saukar da wani bala'i ba sai dan wani zunubi da bayi suke yi ko ba za a dauki wannan bala'in ba sai ta hanyar tuba yayin da mutane suka tuba suka koma ga Allah subhanahu wataala to ubangiji sai dauke musu wannan walau la kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya la ce babu wata al-qarya da tayi imani imanin tayi amfane ta sai al-qaryar mutanen annabi yunus yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azab al-khizy azaba ta wulakanci wacce ta tinkaro su saboda haka duk wanda zai yi imani na gaskiya yayin lokacin da ya dace to in yana cikin wani bala'i ubangiji da ya haifa masa wannan bala'i amma da farko mutane su yarda cewa laifuffukan su sukan jawo musu bala'i daga Allah subhanahu wataala su fara yarda da wannan Allah yana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum idan har sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda a kundin tarihin dan adam baya ga annabawa da manzanni babu masu tsarki kamar su amma duk da haka da suka kauce wa umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ya saukar musu da wani bala'i wanda a lokacin ya addabe su har suna yi wa junan su tambaya ta yaya haka ta faru anna hadha ta ina wannan ya faru Allah ya ce qul ka ce musu huwa min indi anfusikum, daga kawu kanku ne, wato ku ne kuka jawo wa kanku. Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, kaga abu mai kyau ya same ka falala ce ta Ubangiji, amma kaga wani mummunan abu ya same ka to fa min nafsik, kai ka jawo wa kanka. To farkon matakin samun nasara cikin addu'ar da bawa yake yi ya fara yarda da cewa yayi wa Allah, yayi wa Allah laifi, ya fara yarda da wannan. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, ina komawa gare ka ta hanyar yarda da ni'imar da kai mun, sannan kuma ina komawa ta hanyar yin yarda da cewa nayi maka laifi. To wani al-iqraru bi dhanbi, al-i'tirafu bi dhanbi, wala yana daga cikin abinda yake wato sa Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar bawa, ya yadda cewa shi mai laifi ne yayi wa Allah laifi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu rana, wannan sa musu lokaci zai ba su dama su koma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, su yawaita istighfari. Wani wanda ya san ya zalunci mutane, yayi mazayyabar musu da abubuwan da ya zalunta nasu, wannan daga cikin hanyoyin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, raddul mazalim. To ba dole suka ce yana daga cikin hikimar sanya musu rana don a samu wannan shiri zo a fita zuwa ga Allah subhanahu wataala da tsarkakekken zuciya. Fa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi, cewa su fito, wanda muka ce wajen fitowa din kowa da kowa da yake buƙatar ya fito a bar shi ya fito, hatta waɗanda ba musulmi ba su ma za su fito, illa iyaka ya'taziluna al-musalla, su ba su je su shiga sahu ba, a ce za a yi sallar tare da su, amma dai za a fita tare da su, kuma za a yi addu'o'i na neman Ubangiji subhanahu wataala ya kawo sauki. Fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibu shams, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da gefen rana ya fito, wato lokacin da rana ta dan fudo ta fara haske. Hajibu shams ay tarafu shams, tarafu al'a'la min ash-shams, gefanta na sama, yayin da rana ta fara fudowa za ta fudo kamar al-hajib, shine gira, gashin gira, san gashin gira yadda yake na dan adam. To rana ta fara fitowa kafin ta bayyana duka, za ta yi kamar giran mutum, shi yasa ake kiran shi hajibu shams. Ana nufin dau'u shams, lokacin da hasken rana ya fara bayyana, annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito. Fa qa'ada ala al-minbar, ya zauna akan wannan minbari. Fa kabbara wa hamidallahi azza wa jal, yayi kabbara sannan yayi wa Allah subhanahu wataala kirari. Thumma qala, sannan yace, innakum shakautum jadba diyarikum, lalle ku kun kawo koken wato rashin ruwa a garuruwanku, a unguwanninku ko a garuruwanku. واستخار المطر ان ابان زمانه عنكم, da jinkirin da ruwa ya muku na yazo a farkon lokacin sa, wato lokacin da ake sa ran samun sa sai ya zama da yayi jinkiri bai fara zuwa ba. Abin ya ba su tsoro, suka zo suka koka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga halin da ake ciki, suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roka musu Allah Ubangiji ya yayi musu wannan. وقد عمركم الله تعالى سبحانه وتعالى ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم, يتي الله سبحانه وتعالى يا امرتيكو كروكي شي كما يا مكو الكورين زي انسا مكو, واتو الله سبحانه وتعالى يا موسى الكوري يا امرني دا ين ادعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, الله تي كروكيني زان انسا مكو, واتو كروكيني amru irshad ne, Ubangiji yana umartar mutane cewa ga hanyar da ya kamata su bi shine su roke shi. Shi kuma yayi alkawari, astajib lakum, wani alkawari ne ya dauka, idan kuka roke ni zan ansa muku. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, idan bayina suka yi maka tambaya game da ni kace kusa nake, ujibu da'wata da'i idza da'an, ina ansa addu'ar mai addu'a yayin da ya roke ni. Sai Ubangiji ya kafa sharadi shi ma, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سأنسنا وكرا سنا سن سكرا ان انسى مسطوني ما سأنسنا وكرا سي ايماني دني تو سيسامو لعلهم يرشدون سيسامو شريا saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi alkawari na cewa bawa ya roke shi shi kuma zai ansa masa Allah kuma baya saba alkawarin sa inna Allah la yukhlifu almi'ad ubangiji baya saba alkawari idan ya alkawari yana cikawa don haka alkawari ne na ubangiji ku yi addu'a zai ansa muku wanda yana daga cikin wato girman falala ta ubangiji subhanahu wataala ga dan adam ta yadda ya buda masa kofofin yin addu'a ya rufe masa kofar yin addu'a kuma a musulunci ita addu'a tsakanin bawa ne da ubangijinsa babu wani shamaki tsakanin Allah da ubangijin bawa da ubangijinsa babu wani shamaki yayin da mutum yake son ya roki Allah a ko ina a ko yaushe a kowane hali yana iya roƙon Allah subhanahu wataala baya buƙatar sai an yi masa iso wannan shine cikar adalci na ubangiji subhanahu wataala da cikar mulkinsa ba kamar sauran waɗanda Allah yake ba su mulki bane a bayan ƙasa waɗanda ba ka isa ka gansu ba ko ka nemi a wajensu sai da kamun kafa shi Allah ba haka yake ba ubangiji ya bude kofar sa ga kowa da kowa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb kuma kusa yake da kowa dan haka a musulunci tsakanin wajen addu'a tsakanin bawa da ubangijin sa babu wasida ba lalle sai ka kama kafa da wani sannan Allah zai saurare ka ba Allah ya bar kofarsa a bude kuma ko sai yake da kai ubangiji shine ma yake wato tallatawa bayinsa su yi addu'a ya ansa musu hadisin Abu Huraira yanzilu rabbuna ila samai dunya ubangiji yana sauka sama ta kusa hina yabqa thuluth al-akhir min al-layl lokacin da ya zan saura sulusun karshe na dare wato karshen dare gefen asuba Allah yana sauka fa yaqulu man yad'uni fa astajibu la wa man yas'aluni fa wati wa man yastaghfiruni fa aghfiru la waye zai roke ni in ansa masa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafara ta gafarta masa haka ubangiji subhanahu wataala kofar sa abu da take kuma shi yake maka tayin kai addu'ar zai ansa kai addu'ar zai ansa waye zike so ni zan masa haka ubangiji yake illa iyaka shi ma ya giddiya maka sharuɗa kai kuma ka kiyaye nashi sharuɗin fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshud yayin da ya ginda maka sharuɗa to ka kiyaye nasa sharuɗin shi kuma a shirye yake kowane lokaci ka roke shi zai ansa maka babu abinda zai rage ubangiji subhanahu wataala dare da rana Allah cikin ansa wato addu'ar bayin sa yake inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana shimfida hannunsa da daddare dan wanda suka yi laifi da rana su tuba ya karba yana shimfida hannunsa da rana dan wanda suka yi masa laifi da dare ya karba haka ubangiji subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'n haka kowane lokaci cikin karbar addu'ar bayin sa yake kuma babu wani abu da zai rikitar da ubangiji dan yawan masu bukata ba za su rikita ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin qudsi hadisin Abu Zar cewa law anna awwalakum wa akhirakum ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasalani kullu wahidin minkum mas'alatan la ataitu kullu wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'a ce ya ku yan adam ya ku bayina da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku da aljanun ku wajinnakum wa insakum wajinnakum qamu fi sa'idin wahid za su hadu a fili daya a dandamali guda dukan su su roke ni kowa ya tashi addu'a kowanne ya nace irin tashi wato ya faɗi irin tashi bukatar da irin yaran da yake ji ya daga murya ko ya kasa da muryarsa Allah ce zan ansa wa kowa addu'arsa kuma wannan ba zai rage min komai daga mulkina ba ba abinda zai ragu daga mulkin ubangiji subhanahu wataala saboda ka ubangiji cikin ansa addu'a yake ta bayinsa la iyaka ne mafhumin wato fahimtar menene ake nufi da ansa addu'a dan ne mutane wani lokaci ba sa fahimta wani yana an ce ansa addu'a in yace yana son mota kawai yaga ya samu mota in ba motar ya samu ba to shi Allah bai anshi addu'ar sa ba wanda ba haka bane hansa addu'o'i ta suna da yawa hanyoyin suna da yawa tana yiwa abinda ka roƙa din ya baka wannan ansa addu'a ce tana yiwa abinda ka roƙa ubangiji ya san akwai wani abinda yake jiranka a gabanka wanda ko ya baka wannan abu ba za ka ji dadin sa ba saboda haka sai ya kade maka wancan bala'i a maimakon wannan abin da kake roƙo kai miskini baka san me ya faru ba kawai tunaninka ka roƙa ba a baka ba ka roƙi mota amma ubangiji subhanahu wataala ya san cewa akwai wani musiba da in ta same ka motar ma ba ka so gani ba bare haka amfana da ita sai ubangiji ya kade maka wancan bala'i a madadin motar da ka roƙa to amma tunaninka kai ba an sa addu'a ka ba to wannan abin da bawa bai fahimta kenan sannan kuma ubangiji yakan barwa wani bawan sa addu'ar sai an je lahira ya bashi ita saboda ita addu'ar kanta ibada ce ibada ce addu'a wa ibada kamar yadda annabi yake faɗa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili saka Allah ya kira wa addu'a ibada don haka ita karan kanta in kai ta ko baka samu abin da ka roƙa ba to kana da ladan wannan addu'ar da kai to in lokaci ubangiji subhanahu wataala yakan jinkirta karbar addu'a da wuri-wuri dan bawa dan ya cika wa bawa ma'aunin sa na aikin lada saboda haka kana tayi kaji kake kamar kana aikin banza amma ma'auninka na alheri kake cikawa a gurin Allah da addu'o'in da kake tayi da addu'o'in da kake tayi dan bauta masa kake yi to wannan duk yana daga cikin karba addu'a amma mutane abu ɗaya suka fahimta karba addu'a in yace kaza yake so kawai ya samu kazan nan in bai same shi ba shi ba a karba addu'a sa ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa Allah ya yi alkawar ya umarce ku roƙe shi kuma ya alkawarin zai amsa muku to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara hudubar sa a yar takaitacciya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama wanda ta yalwaci kowa da komai da mumini da kafiri da dabba da komai wannan rahmaniya ta yalwace su wa rahmati wasi'at kulli shay wa sa'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma wannan ita ce rahmaniya arrahim wannan kuma rahama ce da take banta da muminai a duniya da lahira kana bil mu'minina rahima Allah yana yin rahama ga mu'minai a nan duniya daga cikin rahamar da yake yi musu akwai rahama ta musamman ita ce rahamar shari'a rahama ta ya sanar da su abin da yake so ya kuma sanya musu ya kinsa musu karbar abin a zuciyarsu wannan rahama ce ta musamman ba kowa yake samun ta ba sai mu'mini wanda ya imani da Allah sannan baka ya kinsa maka kuma rahama ta abin da kan ta abinda ya koyar da kai kai yadda da shi kai aiki da shi shi kansa abinda ka koya kai yadda da cewa haka yake kuma kai aiki da abin ita ba wata rahama ce ta musamman wannan rahama ce ta musamman ba ta kowa da kowa bace ba ita ce rahamar da ake wa dabbobi ba ita ce rahamar da ake wa kafirai ba to wannan duk tana karkashin rahimiyarsa subhanahu wataala sannan kuma rahama ta musamman da mu'mini za su samu a ranar gobe kiyama yayin da zai gafarta musu ya shigar da su aljanna to shi yasa ar-rahim ar-rahman muta'allaq din sa shine ga jami'al khala'iq duk halittun Allah suna karkashin rahmaniyarsa da mu'mini da wanda ba mu'mini ba da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba kowa yana daddalar wannan rahama ta ubangiji ba wanda baya daddana ta amma ar-rahim wannan da ta kaita ga mu'minai su kadai shi yasa cewa kana bil mu'minina rahima da ta kaita gare su kadai ملك يوم الدين هكا يكي بدون المد ملك انا يا سامنا مد مالك اما يد قراءة تزو كما يد ابو داود اقرشان اقرشان حديثا فهي يأتي وانا حديثي نيمة كيو سيأتي وكان اهل المدينة يقرؤونه ملك يوم الدين بدون مد وهذا الحديث حجة له wanda da kira'a ce ta wasu daga cikin qurra'us sab'a da ma qurra'ul ashara, kira'a ce ta Asim, kira'ul Kisa'i, Yaqub, Khalaf, sun karanta ta da Maliki, sannan sauran makaranta kuma su karanta ta Maliki. To ita wannan ruwayar kamar yadda nuskar Abu Dawud ko ruwayar Abu Dawud ya nuna, annabi ya karanta ta ne Maliki yawmiddin. An gane ko? Ba tare da madda ba. Maliki yawmiddin, wato mai mulki a ranar sakamako. An jingina mulkin Allah tare da cewa Allah mai mulki ne a kowane lokaci, a kowane lokaci a duniya da lahira, duk shi ne mai mulki. To amma anan aka ce mai mulki a ranar sakamako domin a lokacin ne mulkinsa zai bayyana ga kowa da kowa, har waɗanda suke ja da hakan, har waɗanda ba su yadda ba, a ranar ne za su yadda lalle Ubangiji shike da mulkin kowa da kowa, komai da komai. Shi yasa aka jingina mulkin sa anan da ranar sakamako, ce ranar lahira. Ce la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wannan tawassuli ne bil uluhiyya, wato neman tsani ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da uluhiyyarsa, wato da cancantar abauta masa shi kadai. Annabi yayi tawassuli bi uluhiyyati, bayan ya fara tawassuli bi rububiyyati, ce ar-rahman alhamdulillahi rabbil alamin, hada tawassul bi rububiyya, sanan tawassul bil asma'i was sifat, ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin, sanan tawassul kuma bil uluhiyya, la ilaha illa Allah, wannan tawassul ne bil uluhiyya. Shi ne tabbatar da cewa Allah shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa, babu wani wanda ya cancanci bauta a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wataala. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa huwa fis samai ilah wa fil ardi ilah, wato shi kadai ne ya cancanci bauta a sama, shi kadai cancanci bauta a ƙasa. Yaf'alu ma yurid, yana yin abinda yayi nufi, wato abinda yake nufi shi yake faruwa. Fa'alu ne lima yurid, iradarka, wato iradarka tana karkashin iradar Allah. Wal turidu wallahu yuridu wala yakunu illa ma yuridu Allah, kai naka nufin Allah kuma da nashi nufin, amma fa ba abin da zai tabbata sai nufin Allah, domin iradarka tana karkashin iradarsa. Duk abin da ka nufa, in Allah bai nufi wannan abun ba, ba zai samu ba, komai nacinka. Saboda nufin Ubangiji shine karshen nufi. Ana ruwaitowa cewa Yazidul Bastami Bistami, Abu Yazidul Bistami yana cewa uridu Allah urid uridu Allah uridu illa ma yuridu, uridu Allah urida illa ma yuridu, kun san zaurancin mutanen, uridu Allah urida illa ma yuridu. Abinda yake nufi yana son ya zama iradarsa ita ce iradar Allah, ba tashi ba, yana nufin iradarsa ta zama iradar Allah ce kawai. To shi ne wani daga cikin malamai da ake kira Abdullahi al-Ansari ya ce wa hadhihi irada, shi kansa da ya ce uridu Allah urida illa ma yuridu, hadhihi ay nafsu wa irada, yana so ce ba ya da irada, to amma ita kanta wannan irada ce, domin wani abu yake nufi. Me yake nufi? Ya zama abinda Allah yake nufi shine nufinsa. Wannan ba nufi bane, shi ma yake da shi, shi ba nufi ne, yana so ya koda irada. To abinda dai ake nufi shine har kullum bawa ya kasance nufinsa shine abinda Allah yake nufi, ba abinda shi yake nufi ba. Wannan shine abinda ake nufi ikhlas, wato kai dan Allah. Haka Ubangiji subhanahu wataala shine iradarsa take tabbata, duk wata irada ba ta tabbata sai da iradar Allah. Yaf'alu ma yurid, saboda haka ko dadi ko rashin dadi, samu ko rashi, duk daga Allah ne, shi yake kaddara wannan. Saboda haka abin nan da ya faru na fari da rashin ruwa aikin Ubangiji ne, kuma ayyukan Ubangiji duka akwai hikima a ciki. baya yin aikin da babu hikima ila ubangiji yayi wannan domin ya ƙara jawo hankalin bayinsa zuwa gare shi wani lokaci Allah yakan jefi mutane da wani bala'i don ya karkato hankalin su zuwa gare shi su ƙara dawowa su rungume shi su ci gaba da bautarsa su mai da al'amarin su gare shi sannan ya ce Allahumma anta Allah la ilaha illa antal ghani ya ubangiji kai ne Allah babu abun bauta da gaskiya sai kai ya sake nana ta tauhidul uluhiyya kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai al-ghaniyyu mai cikakkiyar wadata da wadata sa cikakkiya ce wadata ce wacce ba yi da bukatuwa zuwa ga kowa amma kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi wannan ita ce cikakkiyar wadata ta ubangiji shi ba yi da bukatar kowa ba yi da bukatar komai a gurin kowa amma kuma kowa da komai suna da bukata zuwa gare shi wannan shine as-samad da Allah ya faɗa Allahu samad Allah abin nufi da bukatu wa huwa yut'imu wa la yut'am shike ciyarwa shi ba a ciyar da shi ma uridu minkum bir rizqin wa ma uridu an tut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin haka Allah baya bukatar kowa a gurin komai wannan shine tababul ghina da ubangiji yake da shi shi yasa kowa da ka gani mabukaci ne zuwa ga Allah al-faqru li-ikhtiyari ko al-ittirari al-faqr al-ittirari ko al-ikhtiyari akwai bukatuwa ta larura ta kaki ko kaso dole ka yadda kana da wannan bukatar a gurin Allah wannan al-faqru al-ittirari da mutum da dabba duk sun yi tarayya a ciki ba mutum ba ya da wata maziya wata falala akan dabba dan yana jin bukatuwa zuwa ga Allah bukatuwa ta tilas saboda wannan wani abu ne wanda yake tare da halittarka baka isa ka cire shi ka yadda shi ba Allah ya halicce ka da wannan bukatar kuma dole ka ansa kiran wannan bukatar taka zaka bukaci ci zaka bukaci sha zaka bukaci hutu zaka bukaci bacci dole kana bukanka bukaci iskar da zaka shaka zaka bukaci inuwar da zaka zauna zaka bukaci kasar da zaka taka shifuda da zaka duk waɗannan bukatu ne na kaki ko kaso dole ka yi su kai a matsayinka na bawa dole kana son waɗannan kuma in ka rasa su to rayuwarka ba za ta yi ba to wannan ba sa sa bawa ya samu kamala a gurin Allah bawa ba zai samu wata ɗaukaka dan yana jin wannan bukatuwar a gurin Allah bukatuwar da zaka ji a gurin Allah ta ƙara ma ɗaukaka ita ce bukatuwar da take ikhtiyari ka ji cewa Allah subhanahu wataala shine Allah wanda ya wajaba ka fuskance shi da zuciyarka da bautarka ka nemi yardar shi wanda ka ji cewa in bai maka ba mai maka wannan ita ce al-faqru al-ikhtiyari wanda shine yake ɗaukaka matsayin bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan bukatuwar ita ce kuma bawa zai tawassuli da ita gurin ubangiji subhanahu wataala domin ya biya masa bukatarsa ita ce anan annabi yake tawassuli da ita ba al-faqr al-ittirari ba al-faqr al-ikhtiyari na al-faqr al-ittirari kowa yana da jinsa kowa yana da shi da dabba da mutum da kafiri da mu'mini duk suna da wani al-faqr al-ikhtiyari ba wani kafiri da zai ce shi zai rayu ba tare da ya ci ba saboda shi ya isa kafiri ne shi don haka baya sai yafi mu'minin ci ba kana da cewa al-kafiru ya'kulu min sab'a al-mu'minu ya'kulu min mi'an wahid wal-kafiru ya'kulu min sab'ati am'a da yace mu'min yana ci da hanji daya kafiri da hanji bakwai yake ci dalilin wannan hadisi wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri annabi ya bashi abinci ya cinye aka karo masa ya cinye har sau bakwai da ya musulunta ya dawo aka bashi sau daya ce aka karo masa ya ce ai ya koshi kamar ba shi ba shi da annabi ya ce kafiri da hanji bakwai yake ci amma mu'min da hanji daya yake ci saboda ya tamatta'una kamar da ce ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahu suna ta more a duniya suna ci kamar yadda dabba take ci dawa ce ta kwana tana ceci tsakar dare ka farka ka ji dabba tana ceci ta ce wan naru mathwan lahu karshe wuta ce makomarsu to ba irin wannan bukatar ba bukatuwa ta kaji cewa Allah shine Allah in ba shi ba mai yi maka kana bukatar neman yardarsa kana bukatar neman kusancinsa kana bukatar tallafinsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ita ce buƙatar da kake tawassuli da ita gurin Allah ita ce anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara kai ne mai cikakkiyar wadata mu duk mabukata ne saboda Allah subhanahu wataala haka yayi halitta sai ya yi wa nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid ya ko mutane ku ne masu bukata gurin Allah amma Allah mai cikakkiyar wadata ne kuma shayabo saboda ubangiji baya da bukatar komai a gurin kowa bayan yayi tawassuli da rububiyyar Allah yayi tawassuli da uluhiyarsa yayi tawassuli da sunayensa yayi tawassuli da uluhiyarsa ya kuma yi tawassuli da cikakkiyar wadatar ubangiji da kuma bukatuwarsa sai yace anzil alaina al-ghaytha ka saukar mana da ruwan sama al-ghayth shine ruwa mai amfani ruwan da zai taimaka wa mutane al-ghayth ay al-matar alladhi yughithu an-nas ruwan da zai taimaka wa mutane ba ruwan da zai zama yayi wa mutane barna ba ruwan da zai zama musu bala'i ba a ruwan da zai zama musu taimako shine al-ghayth waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ilahi kuma ka sanya abinda ka saukar mana wato na ruwan ya zama na karfi gare mu wato mu samu abinda zamu ci jikin mu yayi karfi domin bauta maka saka al-quwwa anan ana nufin al-arzaq lianna biha tataqawwa al-ajsam ka ba mu arziki wanda da shi za mu ci jikin mu yayi karfi saboda idan ba abinci kyakkyawa ba abinci ko ba abinci kyakkyawa jiki ba zai ginu ba in ba jiki bai samu abinci ba zai karfi ba yayin da jiki ya rasa karfi ko ba abinda zai iya yi saboda haka Allah ya abin nan ya roki Allah ya ba su ruwa mai amfani wanda kuma ruwan nan zai zama sababin samun arziki wanda jikin su zai yi karfi shi yasa cikin alkawarin da annabi Hud ya yi wa mutanansa ya kuma istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin kace ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah zai sako muku da ruwa mai yawan zuba sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya kara muku karfi akan karfinku saboda zai kara muku karfin tattalin arziki zai kara muku karfin jikinku zai kara muku karfin hankalinku da lafiyarku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa mai amfani wanda zai zama ta hanyar sa an samu arziki da jiki zai ginu yayi karfi wa balagan ilahi kuma ya zama guzuri har zuwa wani lokaci wato ka saukar mana da ruwan da zai zama mana alkhairi ta yadda zamu samu arziki wannan arzikin kuma zai samu mai yawa da zai rike mu har zuwa wani lokaci mai tsawo saka wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hudubarsa saka yayi huduba amma zamu ga a cikin hudubar abinda ta kunsa na farko akwai jawo hankalin mutane zuwa ga komawa ga Allah subhanahu wataala da addu'a da roƙon shi da kwadaitar da su akan wannan sannan zamu ga akwai tawassuli wato neman tsani da kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wataala da sifofinsa da ayyukansa da sunayensa sannan da kuma buƙatuwar mutane zuwa ga Allah da wadatarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ya addu'a wacce ta kunshi neman Allah ya saukar da ruwa kuma da irin sifar ruwan da yake fatan Allah ya saukar da shi ba kowane ruwa ba ruwan da zai zama mai amfani kuma ruwan da zai zama sanadiyar samun arzikin da zai gina jikin lafiya mutane su samu lafiya sannan kuma arziki mai yalwa da zai dauki wani lokaci ana amfana shi da wa balagan albalagh shine ma yataballagu bihi al-insan azad alladhi yataballagu bihi al-insan wanda zaka yi guzurin nan zai rike ka har zuwa inda kake so ka kai shine ake cewa balagh ana kiran shi balagh balagan ay zadan ilahi thumma rafa'a yadayhi sanna annabi ya daga hannayensa falam yazal fil raf'i bai gushe bai yana daga hannansa hatta bada bayadu ibtayhi har sai da farin hamatarsa ta bayyana wato sai da aka ga hamatar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda daga hannunsa wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam balagha fi raf'il yadi wato akan daga hannu in za a yi addu'a amma baya wuce kafada baya wuce kafada haka amma shi da zai daga sai da ya daga har sai da ya kai daidai kansa to daga wanda ya sai da aka hango abin nan dinsa saboda mayafi ne a jikinsa ba riga bace irin tamu wannan mayafi ne saboda haka in ya daga haka za a iya ganin hamatarsa saboda haka sai da aka gano bayadu ibtaihi wanda yake nuna maka yayi matukar daga hannunsa to wannan shine za a fassara hadisin Anas da shi wanda yazo cikin sahih al-Bukhari wanda Anas dan Malik yake cewa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a illa fi istisqa cewa annabi baya daga hannunsa a addu'a sai a addu'ar shayar da fari to malamai suka ce wannan hadisi ba yana nufin korewa mutlakan ba saboda hadisai sun zo tiyawa wanda suke nuna annabi yana daga hannu a yayin addu'a wasu suna cikin sahihai ne wasu suna cikin ɗaya daga cikin littattafan nan guda biyu ko Bukhari ko Muslim Al-Munziri yana da juz'i yayi juz'i wato ya rubuta littafi cin gashin kansa da ya kunshi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki annabi ya daga hannu yana addu'a Al-Imam An-Nawawi a ƙarshen Abwabus Salat a cikin Kitabul Majmu' littafin sa Al-Majmu' Sharh Al-Muhaddath a ƙarshen babubukan sallah ya kawo waɗannan hadisan wanda ciki abin nan yake nuna cewa annabi yana daga hannu a addu'o'insa hakanan Ibn Hajar yana cewa ya tara hadisai ya suka yi 30 ko wanne annabi ya daga hannu a cikin addu'a saboda haka daga hannu a cikin addu'a yana daga cikin adabud du'a la dubban addu'a shi yasa Imam Al-Bukhari a cikin Kitabud Da'awat yayi babu raf'ul aidi fi du'a a ciki ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban da suke nuna cewa annabi ya daga hannu ba wai sai a istisqa'i ba saboda haka wannan shine zai fassara abinda hadisin Anas yake nufi cewa al-mubalagha ake nufi fi rafi al-mubalagha kaiwa mutuka juz'un ne haka sunan juz'un fi raf'il aidi so annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannunsa daga hannu yana daga cikin adabud du'a la dubban addu'a ka daga hannu lokacin da kake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi mutumin hadisin Abu Huraira yana cikin al-arba'un an-nawawiyya cewa thumma zakara ar-rajula ash'asa akhbara yutilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab kaga yamuddu yadayhi ila as-sama' anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi cewa mutumin nan duk ya bi wasu matakai na ladubban addu'a daga ciki akwai daga hannunsa akwai tawassuli da rububi na farko dai halarsa ta cikin shiga cikin matsatsi da damuwa ash'asa akhbar gashi birgitsatsa gashi dai yayi kura kaga wannan wata wani hali ne da bawa in ya shiga ciki wato hali ne na takuruwa to Allah yana sauraron addu'a irin wannan kamar da muka faɗa a baya a karatutukanmu amman yujibul muttar idza da'ahu wa shukusu to raka ko kafiri ya shiga halin matsuwa in ya nace da addu'a da zuciya daya to Allah yana sauraron addu'a ko kafiri inda ya nace ya koma ga Allah da zuciya daya to saboda annabi sai da ya faɗi ladubban da mutumin ya kiyaye na farko ya na cikin wani yanayi na buƙatuwa sannan kuma gashi ya daga hannunsa sama sannan gashi kuma a halin tafiya kusan halin tafiya shi ma yana daga cikin lokutan abin nan yutilu safar a tafiya yake mai tsawo sauraka kuma ya buddu ya dai ila sama ya daga kuma ya kulu ya rab dan a nuna maka cewa cin haramu ba karamin illa yake yi wajen rashin karba addu'ar mutum gashi dai dukkan abubuwan da ake bukata a samu ga mai addu'a a shi addu'arsa shi duk yayi gashi a wani hali wato mai ban tausayi sannan gashi a halin tafiya yana daga cikin mutanen da Allah yake karba addu'arsa da'watul musafir gashi a halin tafiya sannan gashi ya daga hannunsa sama sannan gashi yana tawassuli da rububiyar Allah amma kuma annabi ya ce fa mat'amuhu haramun wa balbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la to wacce shimfiɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin da ya nuna maka illar cin haramu dai kana cin haramun to duka waɗannan sharuɗa ka rushe su ko da ka zo da su fa anna ta ina tayaya da bace tayaya za a ansa masa tayaya za a ansa masa ko da ya zama rayuwarsa gaba daya a cikin haram yake dumu-dumu saboda ka daga hannu yana da cin adabu du'a yana cikin ladubban addu'a da haka wanda suka dauki hadisin Anas cewa ba a daga hannu sai a sadaya addu'a istisqa wannan kuskure ne hadisai da yawa suna nuna sabanin haka Imam al-Bukhari a kitabu da'awat karshen cikin wannan babin babu raf'il aidi fi du'a ya ambace su sannan Ibnu Hajar a cikin sharhin Safatul Bari ya kara wasu akwai cikin mukhtasar da binnan mukhtasarul fatawa na Ibnu Taymiya rahmatullahi alayhi shi ma akwai tambayar da aka yi masa game da wannan hadisi yayi ta jero hadisai da yawa da annabi ya daga hannu cewa baya daga hannu sai istisqa'i kuskure ne saka ko dai ka fassara shi da cewa yana nufin mubalaga kaiwa matuka wajen dagawa wasu daga cikin malamai duk da banga wani nassi sarihi da yake nuna bambancewa ba suna cewa addu'ar da ake yin ta akan wani abu na ban tsoro ko da ban abin nan Allah ya yi to akan so hannu ya kalli ƙasa in ka ce hannu ya kalli ƙasa yayin da aka daga kun ga yadda hannun nan ya rayu yake kun ga ya kalli jihatil ard ba haka ba wasu da sai su yi haka a ma a taba ƙasar da shi ana nufi in aka yi haka hannaye su sai haka sannan idan abin da yake ragaba ne hannu ya yi haka amma fa ban ga wannan sai akan wannan ba malamai sun faɗi wannan a rubuce-rubucensu amma ban ga wani hadisin da ya nuna bambancin ba amma dai wasu malamai sun rubuta ka shafawa wannan akwai sabani da yawa na malamai amma hadisan da suka zo na shafawa galibin su duk basu inganta ba shi yasa wasu ba sa abin nan wani kuma in bai shafa ba sai haka amma dai matsala ce mai sauki ba matsala ce mai tsanani ba dan kaga wani ya shafa kada ka buda masa wuta ce bai zai sa ya shafa ba saboda akwai hadisai wasu sun abin nan wannan maganar Ibnu Abdussalam ce ma'ana yana nufin ba wanda yake yin wani sai wanda bai san hukuncin hadisan ba ba yana nufin jahili fituk ba thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu wa qalaba ثم حول الى الناس ظهره سنه النبي جويا ومتاني بايانسا وقلب اكوي وسو نسخ وقلب بالتشديد كو كتي وقلب دو يجوز لغه او حول رداءه النبي جويا يجويا مايافنسا يجويا مايافنسا شينه كمان da muka yi bayani a wancan satin na kafa bangaren kafadar dama ya koma hagu na hagu ya koma dama shine abin da ake nufi ya juya shi bangaren dama ya koma hagu bangaren hagu ya koma dama ba sama da ƙasa ba an fahimta wancan satin mun yi bayani yadda ake juyawar kaga idan mutum yana sanye da alkebba ko wannan mishla ko wata doguwar ko coat ko abin da zai iya juyata hannunsa na dama ya shiga na hagu na hagu ya shiga dama amma mai doguwar riga irin wani ba sai ya cire ba kuma ba mata a ciki kada wani ya ce su ba mata sai sun juya zanin su ba mata a ciki wasu ma daga cikin malamai suka ce wannan tahwilin ya takaita ne ga liman shi kadai domin lamazin wa hawwalan nasu ardiyatahum wannan ya zo ne a wata riwaya a cikin musnad Imam Ahmad wadda tana akwai magana akan ta ziyada ce shadda hadisin Abdullah bin Zaid ziyada ce shadda saboda haka duk ruwayoyi sun nuna cewa shi annabi shi ya juya amma ba sauran mutane ba amma da haka jumhur suna cewa kowa zai juya to in za a juya dai ga waɗanda yake cewa za su juya ba wai duk irin kayan da yake jikinka sai ka juya ba eh in kana da hula irin tafishi kafiya na cin nan kana ai juya ta eh amma wannan in aka ce ka juya wannan zanna bakar ai abin yayi abin wa huwa rafi'un yadai yana mai daga hannunsa wato a lokacin da ya juya wa mutane baya yana addu'a a lokacin addu'a ba mutane zai kalla ba zai kalla alqibla ne zai juya mutane baya kalla alqibla ya daga hannunsa bayan ya juya irda'insa ya ci gaba da addu'a haka ake yin addu'a ana fuskanto mutane ne yayin da za a yi musu yayin da za a yi musu huduba wannan hadisin ya nuna sai da ya hudubar sannan ya sallar akwai wasu ruwayoyi da suka nuna sai da ya sallar ya hudubar to amma dai ar-rajih abinda ya fi rinjaye shine sai ya yi hudubar sannan ya sallar thumma aqbala ala an-nas fa nazala fa salla rak'atayn sannan ya fuskanto mutane sauko ya salla rak'a biyu a sallar nan rak'a biyu wasu daga cikin malamai suna cewa kamar yadda yazo a wasu ruwayar ka salatul eid fa salla rak'atayn ka salatul eid da haka sai suke cewa akwai kabarbari irin wanda ake na sallar idi raka farko kabarbari bakwai banda kabarar makabbarar ihram sannan raka ta biyu kabarbari biyar banda kabbarar dagowa daga sujjada wasu malaman sun faɗi haka ba wasu daga cikin malamai suka ce a tashbihin a wajen adadin raka'o'in ne ba a wajen kabarbari ba a wajen hay'a ba wajen kabarbari ba wajen adadinsu ne shine sallar rakatai fa an sha Allah azza wa jalla sahabatan anan sai Allah ya farar da wata da wani girgije wato ya samar da wani girgije fara'adat wa barakat girgijen nan yayi ta tsawa yayi walqiya thumma amtarat bi idhni Allah ta'ala sannan ya zubar da ruwa bi idhnin Allah subhanahu wa ta'ala da matarat da amtarat duk ɗaya ne a lugha da matarat da amtarat da abu ɗaya ne akwai wasu cikin malamai wanda suke cewa amtarat hadha fil azab matara kuma hadha fi ni'ma to amma wannan hadisi yana nuna ba haka bane fa amtarat duk da yazo ruwaya bi matarat yazo kuma fa amtarat bil alif falam yati masjidahu hatta salat as-suyul annabi bai iso masallacin sa ba daga musalla bai zo masallacin sa ba na nan Madina hatta salat as-suyul har sai da magudanan ruwa suka cika suka riga gudana da ruwa wato ruwa ya barke abin nan ya tsinke yayi ta zuba yana ta kwarara har magudanan ruwa duk suka cika falamma ra'a sur'atuhum ila al-kinn dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya ga kuma mutane na ta sagaggawa su jibo faka wanda da gashi sun taho suna ta nuna masa kukan su an rasa ruwa an yi abin da yanzu kuma ga su yusari'una firara suna ta kokarin gujewa ruwan sama to abin sai ya bashi annabi ya bashi dariya dariya ce ta mamaki mamakin sha'anin Allah wanda kudurarsa ta fi karfin komai a cikin dan kankanin lokaci sai gashi Allah subhanahu wataala ya samar da girgijen kuma ya saukar da ruwan da yake har ya sa mutane gudu suke su samu mafaka sannan gashi magudanan ruwa duk sun cika suna ta gudu da ruwa wannan dariya ce ta mamakin sha'anin Ubangiji ba wai yana musu dariya ya za su gudu ba dariya ce ta mamaki akwai dariya ta mamaki wala ku ce akwai dariya ta fushi tun ya fusata sai kuma kaga ya dariya wato musamman ya ga wani bai kai bai isa komai ba amma ya tsagalgale in ka isa in ka to sai abin bai bashi dariya ana samun haka ko ba a samu to kaga wannan dahikul ghadban ne wato ni da na isa komai ba abinda bazan iya zan iya murtsitsike ka amma ka tsaya kana min wannan to sai abin ya bashi ma dariya to akwai kuma dariya ta ban mamaki abu ya ba mutum mamaki sai ga kai kama dariya to shi wannan dariyar mamakin kudurar Ubangiji sannan da matsayinsa da Ubangiji ya nuna musu shi a dan takaitaccen lokaci yayi takaitacciyar addu'a kuma nan take Allah ya karba addu'a sai ya saukar masa da ruwa shi yasa yayi dariya hatta badat nawajizuhu har sai da fikokin sa suka bayyana wannan shine karshen dariyarsa sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har a ga fikokin sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyakyata dariya baya daga cikin dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakyata dariya kana dahikuhu tabassum ibn al-qayyim yana cewa aghlabu dahikuhu tabassum bal kulluhu tabassum dukkan haka dariyarsa take baya kyakyata dariya irin kyakyata din nan baya wa qala yaji ashhadu anna allaha ala kulli shay'in qadir kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa yayi dariya ashhadu na shaida anna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa anni abdullahi wa rasuluhu ni kuma bawan Allah ne manzansa wato yayi mamakin kudarar ubangiji cikin dan kankanin lokaci gashi abubuwa sun canza sannan yayi mamaki har ila yau da yadda Allah ya fito da matsayin sa cikin dan kankanin lokaci yayi addu'a kuma anan take Allah ya karba addu'ar sa ya sauka musu da ruwa lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh